aujourd'hui sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Burtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 23 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun kwace ikon wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine. Sabon shugaban Syria Ahmed al-Shara ya ce makamai a ƙasar da suka hada da nada karun kodawa da suka shiga ƙarƙashin ikon gwamnati. Papa Francis ya yi kiran da a tsage ta bude wuta a dukkan wuraren da ake yaki. Yana mai yin Allah wadai da yadda ake kai hare-hare mabawamai kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da aikin cibiyar samar da ruwa a jihar Jigawa. Kowace irin rawa gwamnatin jihar za ta taka wajen cimma nasarar aikin.
Koyaushe irin wannan aikin ya taso akwai bangaren da gwamnatin jihar za ta shigo musamman baza ruwan a cikin gari, a yaka shi cikin gari. Wannan wani aiki ne wanda ke gwamnatin jihar za ta yi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sannan yayin da ya rage saura 'yan makonni a rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump, masana na ci gaba da yin tsokaci a kan barazanar ƙara kuɗaɗen haraji da Trump ɗin ya yi a kan ƙasashe uku da Amurka ta fi hulɗar kasuwanci da su a duniya. Muna tafa da rahoton. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafiya da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa dakarun ƙasar ta Rasha sun kwace wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine, ɗaya a yankin Kharkiv a arewa maso gabas da kuma ɗaya a yankin gabashin Donetsk. Yankin Donetsk shine inda Moscow ta fi mai da hankali kan kokarinta na kwace biranen biyu. Dakarun Rasha da ke da matsawa a yankin Donetsk suna ci gaba da tafiya kan garuruwan Pokrovs, cibiyar hadarar kayayyaki, kuma da alama sun kusa kaiwa Kurakobe da ke kudu. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar ta ce sojojinta sun karɓe iko da Lozoba kusa da garin Kupiansk a wani yanki da ke arewacin yankin Donetsk da shi ma yake fuskantar matsin lambar Rasha a 'yan makonnin nan. An kuma kwace ikon ƙauyen Suntivka da ke arewacin Kurakobe. Babban hafsan sojin Ukraine bai ambaci waɗannan ƙauyuka sun koma hannun Rasha ba, amma ya ce Suntivka na daga cikin wani ɓangare da Rasha ta kai hare-hare har sau 26 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rundunar ta kuma ba da rahoton wani ƙazamin faɗa da aka gwabza a kusa da Prokhorovsk da tare da yunƙuri har sau 34 da Rasha ta yi na karya lagon kariya. Makonni biyu bayan kwace mulki a wani gagarumin farmaki, sabon shugaban Syria Ahmed al-Shara ya faɗa a jiya Lahadi cewa makamai a ƙasar da suka hada da na dakarun kurdawa duk za su shiga ƙarƙashin ikon gwamnati. Shara ya yi jawabi ne tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan bayan ganawar da suka yi da shugabannin Brussels na Lebanon tun da farko, tare da shan alwashin kawo ƙarshen tsoma baki a makwabciyar ƙasar. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Ankara sun taka muhimmiyar rawa wajen goyon bayan kungiyar Islama ta Hayat Tahrir al-Sham ta Shara, wacce ta jagoranci kawancen 'yan tawayen da suka kwace ikon Damascus a ranar 8 ga watan Disamba, inda suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad da ya daɗe yana mulkin ƙasar. Yayin wani taron manema labarai da Fidan, Shara ya ce ɓangarorin Syria masu ɗauke da makamai za su fara ba da sanarwar rusa kansu tare da shiga cikin rundunar soji. Ya kara da cewa ba za mu bari a sami makamai a cikin kasar da ke wajen ikon gwamnati ba, kore daga bangaren juyin juya hali ko kuma bangaren dakarun SDF da kurdawa ke jagoranta. Prime Minister Albania ya ce dakatarwar da aka yi wa TikTok da gwamnatinsa ta sanar ba wani mataki ne da aka dauka cikin gaggawa saboda wani al'amari guda ɗaya ba. Prime Minister Idi Rama ya ce gwamnati za ta rufe kafar TikTok na tsawon shekara guda. Yana mai zargin shahararriyar kafar ta yaɗa sakonnin bidiyo da tunzura jama'a domin tashin hankali da kuma cin zarafi musamman tsakanin yara. Hukumomi sun gudanar da taruka 1,300 da malamai da iyayen yara tun daga watan Nuwamba. Sa'an da wani yaro matashi ya dabawa wani yaron wuka ya mutu bayan wata hatsaniya da ta soma daga shafukan sada zumunta. Kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka gana da su sun amince da matakin na dakatar da TikTok. Bayan matsayar da Tirana ta dauka, TikTok ya nemi sahihan bayanai daga gwamnatin Albania kan lamarin matashin da aka dafa masa wuka.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Amma yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kaddamar da aikin cibiyar samar da ruwa a dutse da kewayen fadin jihar Jigawa. Aikin cibiyar wanda zai laƙumi naira miliyan 59 kuma zai rinka samar da litar ruwa miliyan 55 a kowace rana. A hira da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya fayyace rawar da gwamnatin jihar za ta taka wajen cimma nasarar aikin.
Lokacin da muka zo muka fara yunkurin nan kamar yadda sauran gwamnoni suka yi nasu yunkurin, kowa ya yi nasu yunkurin. Tunda yake ai da muka zo ba daga farko muka fara ba, mun zo mun samu an yi zane, an yi abubuwa, an sake duba zanen, an sake so, kaga kuma kowa ya yi nasu kokarin kenan. Kuma Allah ya ba mu karfin gwiwa, muka tsaya muka ci gaba da yi ba dare ba rana yi muke muna bi, sai Allah kuma ya tabbatar da wannan abu. Allah ya ji kansa mai martaba sarkin Dutse lokacin da shi mai girma shugaban kasa ya zo yakin nan zabe Jigawa ya masa wannan magana. Kuma shi mai girma shugaban kasa ya ce in Allah ya yarda inda ya ci zabe zai san yadda zai yi a cewar an kawo karshen matsalar ruwa a Dutse. Da muka zo bayan an ci zabe sai na rubuta takarda zuwa ga mai girma shugaban kasa a matsayin tunatarwa cewar ga harkar nan da muka yi. Matakaddan da ni ya dauke ta na kai ta hannu da hannu tun daga nan fa muka dora dan ba na imani da cewar mai girma shugaban kasar Najeriya zai cika alƙawarinsa tun daga shi an fara cikin yardar Ubangiji an danka aiki da hannun yan kwangila kuma za su ci gaba da aiki tun da akwai kuɗi a ƙasa. Kowace rana za a samu mita a miliyan 55 a kowace rana. Kowace rana zai iya fitar da litar ruwa miliyan 55.
An ce wannan aiki ne na gwamnatin tarayya Kacin kan gwamnatin Jigawa. Wace rawa za ta taka akan wannan aiki?
A koyaushe irin wannan aikin ya taso akwai bangaren da gwamnatin jiha za ta shigo musamman baza ruwan a cikin gari, a yaɗa shi cikin gari. Wannan wani aiki ne wanda yake gwamnatin jiha za ta yi. Kuma ko a kasafin kuɗin shekara nan da muke ciki ma mun sa wannan abu domin muna kyauta zanda aikin zai fara. Kuma shekarar da take zuwa ma cikin yadda Allah mun saka wannan aikin na yaɗa ruwa cikin gari ɗin. So idan an kammala da gwamnatin jiha za ta yi amfani da wannan abin ta yaɗa ruwa a cikin gari kamar yadda ake kira articulation.
Excellency, kwamitin da ka kafa game da tantance ma'aikata ya gano wasu kuɗaɗe, ta ne mataki na gaba?
To mataki na gaba shi ne waɗannan mutane 6,300 wanda kuɗinsu kuma ya kai naira miliyan 314 kowane wata kenan. Tun daga Septemba ɗin nan da aka fara a zo a sa hannu a kowane wannan ba wanda ya zo shi ba wanda aka gani. Ba mu gansu ba. So tun da ba mu gansu ba wannan sabon tsarin da muka sa na harkar albashi yana da abubuwa daban-daban wanda yake ba wani mutumin da ya isa ya saka a cikin albashi sai mutumin da yake da hannu wanda yake da authority. So kaga idan aka samu matsala mun san wanda za a tafa kai kai. Sannan wannan tsarin ba wani wanda zai zo ya ce maka lokacin ka na ritaya yadda ka shiga cikin albashi lokacin ka na ritaya ne za ka san inda fitar da kai daga albashi kwata-kwata. Akwai matakan tsaro da yawa masu yawa a cikin wannan sabon tsarin da muka kawo na albashi wanda yake zai hana ko kuma zai rage wannan irin almudahana da ake gabaki ɗinta a cikin tsarin.
Magana a fisin nan an fara yin a tarayya kuma a baya-bayan nan mai shaji ma ana cewa shi ma an samu wannan kutse. Muƙaddara Allah ya kiyaye. Duk da matakan nan na tsaro da ɗauka sai kuma aka din samu masu dabaru suka yi kutse. Ko ni tanaji akan wannan wanda ya hanya duk.
Ko mun da kaza da akwai doka ai. As long as kai laifi kuma an tabbatar kai laifi sa hakunta ka ba za akan wannan. Kai laifi an ga kai laifi ka ci amana. An baka amana ka ci amana.
Malam Umar Namadi kenan gwamnan jihar Jigawa a Najeriya. ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanyin na da ci gaban labaran duniya.
Faforuma Francis ya yi kiran da tsare ta bude wuta a dukkan wuraren da ake yaki a lokacin ibadar ta Lahadi gabanin bukukuwan Kirsimeti. Yana mai yin Allah wadai da yadda ake kai hare-haren mamaye kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza. Kamar yadda ya saba, Francis ya bayyana rashin jin dadi kan yadda aka yi wa Ukraine kace-kace wanda kuma ke ci gaba da fuskantar hare-hare a garuruwa inda wasu lokuta ake lalata makarantu da asibitoci da majami'u. Ya kuma bayyana bacin ransa game da Gaza kan abin da ya kira mummunan zalunci har zuwa harbin yara da jefa bama-bamai a makarantu da asibitoci. Francis ya soki lamirin matakin da Isra'ila ke dauka a Gaza inda ya ce wakilin sa ya kasa shiga cikin yankin saboda harin bama-bamai da Isra'ila ke kaiwa. Papa Roma wanda ya cika shekaru 88 da haihuwa a makon nan da ya gabata ya fito cikin kyakkyawan yanayi a jiya Lahadi. Turmutsi da aka samu a lokacin taruka uku na bada tallafin Kirsimeti a Najeriya sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 67 a cikin makon nan da ya gabata, yawancin su yara ne kanana. Iyalai suna faman rayuwa a lokaci mafi muni na matsalar tsadar rayuwa a kasar a cikin karni. Akalla yara 35 ne suka mutu a jihar Oyo dake yankin kudu maso yammacin kasar a ranar Laraba. A ranar Asabar kuma wasu mutane 22 sun mutu a jihar Anambra dake kudu maso gabashin kasar, yayin da wasu 10 suka mutu a babban birnin tarayya Abuja. Fiye da mutane 1,000 ne suka taru a wata majami'a domin karɓar tallafin tufafi da abinci. Wannan ne dalilin da ya sa mutane a kasar da tafi yawan al'umma a Afirka suke jefa rayuwarsu cikin hatsari domin samun tallafin bukukuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dawunan Amurka kuwa yayin da ya rage saura ƴan makonni a rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump. A baya ta kafar sada zumunta Trump yayi barazanar ƙara kudaden haraji akan kasashen Canada da China da Mexico, kasashe uku da Amurka ta fi hurdar kasuwanci da su a duniya. Manazarta sun ce yin hakan zai shafi tattalin arzikin Amurka. Ga fassarar rahoton Ken Farabag.
Thanks to our tariffs and tough trade policies.
A zamanin da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan yarjejeniyar Amurka a Mexico da Canada ko USMCA a shekarar 2020, manomi a Illinois David Isaman ya kalli hakan a matsayin wani kyakkyawan yunkuri ga tsarin kasuwancin Amurka.
Hakan wani abu ne da ke da buƙatar a aiwatar da shi, kuma ya samu kyakkyawan yabo sakamakon yin hakan saboda akwai ababen dubawa a wurin.
To sai dai wallafa-wallafan Trump na baya-bayan nan a shafukan sadarwar zamani dangane da dorawa Canada da Mexico haraji zai karya ka'idojin yarjejeniyar ta USMCA, kuma hakan ka iya shafar farashin hatsi da waken suya waɗanda kayayyaki ne da Amurka ke fita da su zuwa waɗannan ƙasashen, wanda muhimman hanyoyin samar da kuɗin shiga ne ga manoma irin Isaman.
Matsalar haraji ita ce takan yi kwan-gaba-kwan baya, yi min nima in yi maka.
If we were to put on these kind of
idan da za a ce mu rika irin wannan dauka da ajiyewar game da haraji, da dama daga abokan harkar kasuwancin mu za su shiga ramuwar gayya.
Kimberly Clouncing, masani a fannin tattalin arziki a Jami'ar California da ke Los Angeles.
Really no rich country.
Tabbas babu wata ƙasa mai arziki da za ta dogara da kudaden haraji a matsayin hanyar samun kuɗin shigar ta.
Ni a wuri na kalma mafi kyau a cikin kamus ita ce haraji.
Da yake magana ga wani gungun masana tattalin arziki a Chicago yayin yakin neman zaben shugaban kasa a watan Oktoba, Trump ya zayyana dalilin da ya sa ya yi imanin cewa haraji zai taimaka wa tattalin arzikin Amurka.
Na farko kariya ne ga kamfanonin da muke da su a nan da sabbi da za su shigo, saboda za mu samu dubban kamfanoni da za su shigo kasarmu. Za mu haɓaka su yadda ba taɓa gani ba a baya.
Cikin wani rahoto a watan Yuni shekarar 2024, asusun haraji da ba na siyasa ko neman riba ba ya nuna haraji da aka kakaba kan kayayyaki da suka kai na kimanin dala biliyan 380 a lokacin gwamnatin Trump ta baya, ya haifar da sabbin haraje-haraje ga Amurkawa na kimanin dala biliyan 80 gwamnatin shugaba Joe Biden ta dora da mafi yawa daga cikin waɗannan haraje-harajen ta kuma ƙara da sabbi na kimanin dala biliyan 18 kan kayayyakin China da ya hada da wasu ƙananan na'urori da motoci masu amfani da lantarki. Idan aka yi jimilla baki ɗaya, asusun kula da harajin ya ce harajin da aka kakaba a cikin shekaru 7 da suka wuce sun yanke yawan kayayyakin da ake samarwa a cikin gida na GDP da kashi 2 daga cikin 100, ya kuma shafe ayyuka kimanin 140,000 a Amurka.
Tariffs are not a
sanya haraje-haraje ba shi zai zaburar da manoma ko aikin gona ba a Amurka.
Ryan Whitehouse shi ne daraktan yin dokokin ƙasa na hukumar aikin gona ta Illinois wadda ke isar da bukatun manoma ga majalisar dokoki. A shekarar 2019, China ta kakaba harajin ramuwar gayya akan waken suya da Amurka ke fitarwa waje, da ya sa China ta juya akalarta zuwa wasu bangarorin. A bana, abinda China ta samu na waken suya Amurka shine kashi 18 daga cikin 100, wanda ya kasa daga kashi 40 daga cikin 100 a shekarar 2016. Yayin da wani lissafin jami'an kula da kayayyakin da ake shiga da su cikin ƙasa na China ya nuna cewa abinda Brazil ta samu ya ƙaru zuwa kashi 76 daga cikin 100. White House ya damu kan cewa wani sabon harajin ramuwar gayya ba zai haifar da Amurka da mai ido ba, ganin yadda dama manoman hatsi da waken suya ke fama da faduwar farashi.
Idan ka dubi hanyar da gwamnatin Trump ta dauka a baya, hanya ce da ta haifar da damuwa, so muke mu tabbatar da bude waɗannan kasuwannin ba kulle su ba.
Za mu samu wagegin gidi mafi girma a kasuwancin amfanin gona da aka dade ba a gani ba.
Wanda hakan ya sa manomi David Isaman ke fatan za a fa kalamai kan sabbin haraje-harajen ba za su zama silar abin da zai tasiri ga kudin shigarsa ba.
Tarihi ya sha nuna cewa ba wani guni da yake yin nasara a irin wannan takaddama cinikayya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau ma shirin yana hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya, wanda aka kafa don kare marajin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Starfin Hashim Kumel. Hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya an samar da ita ne don kare marajin dukkan masu bukata ta musamman, kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun sauraro wasu ƙorafe-ƙorafe masu larura ta musamman da ke cewa gara ma jiya yau, domin hukumar ba ta bisa tushen da aka gina ta tun asali. Tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar Kaduna Aqila Abdullahi Jugunu ya buƙaci garan bawal baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi. Ga ci gaban hirarsa da ciki da gaskiya.
Na farko dai faɗa ake da Jamal. To ka gani suna faɗa ai ba zai yi abin da Jamal na kirki ba. Zai toshe abin da Jamal ne yi. Galunsu daya, local government din su daya. Galunsu daya, local government din su daya. Ta yaya zai dinga gaba da shi? Ai gaban shi Jamal bala yi gura cikin. Ai gaba Jamal mu ina rana Jamal ba, amma muna son aiki ne kawai. Mu abin da muke bata ya tsaya mana aiki shine kawai.
Na mana Aqila Abdullahi Jugunu me kuke so ya gyara saboda wata abu ne?
Ah, tare mu yidin zuwa office din.
Gaba da
sai dai bai ba mai kashi bane na commission din. Ya bashi aikin shi. Abin kuma ya dasa da inda James Ladi zai sa kawai shine ko muke bukata. Ba mu da bukatar da ya wuce ya dasa da inda James Ladi kungilan da James Ladi ruku ya ba mai amma kudin kungila da ma su kungilan su wanda ya soki in ba ya kirce bai amma duk abin da James Ladi yayi akan ka'ida. Shi ne mutum kasa an ba zai fito gaskiya canja bane shi
gaba ɗaya ba
gaba kida ba mu san dan bai saki ba kuma amfani shi abin da baka saki ba ai shi kawai akwai administrative to shi bai sani ba kuma ba shi na kiran kai shi ba da sani bai sabo na aikin gwamnati zai tsaya ya miye aikin gwamnati ya aka yi sai aikin gwamnati ya zai
nuna kasa sani
gurgudu to kaga ni ba san gurgudu dan wace ko da ai bai yi aiki ba ba gari mu dai da shi ba saboda kani yana son gaskiya ne kawai da ni ya cuce ni ni kai na ya cuce ni saboda kai na ga sauran mutane ka tafi duna kasashe na baka dama ka tafi ka duna kasashe da ke jira ka tambaye shi me ga phone ke yi ayu baka tambaye baka ji wallahi da kai ya ce baka bai komi bi sauraron kowa kullu of zake yi bi su ga kowa a office shi
amma me ya hada shi da Central Bank na jin da kike baka
ai ya dauko tarimi ne tarimi ne ke a Central Bank sai da koshi shi tarimi shike shine kaman ma kuni sai abin da ya ga dama ta nake rubuta
shike ne mun me matsayin sa a office
ba da matsayi aboki ne kai abokin shi ne sai da koshi hatta
kamar wani mai baki shawara
hatta ne sai da fashi ke dauka sai abin da tarimi sai abin da tarimi ya ka rubuta ne sai ne shike da sai da sai da wallahi
yanzu tarimu ne ba kwa so ko shi ayyuka
tarimu ne ba mu so me a farin zuwa tarimu yaje office din shi bana ba yake san tsaban ba ya tafi ya bash ya rike mu a kisan ya amma a kisan su ce muke shi aiki mai kyau shine abin da muke bukata
yau a ino ko kai aka ba mu kanin da aka dauko wani mai baka shawara ba wanda kai da dadi
ai wannan ba fara shawara bane shi tsaye shine ba da shawara ya samu wanda suke aiki ne jira su ce yana so je gugun su haka ke tafi da al'amura sannan wanda zai ba shawara na gari ya rike mu aikatan shi wanda bai aiki bai kori shi ko canja mishi waje ba shikenan ba amma bai tsaya aiki da mutane ba ya fara gaba ina koran wanda shi jin zage kawo mu aikata aiki canja mishi waje to haka ke
wato mana kamar shi ayyuban ya ba wa tanimu wuka da nama ya doko ni mataki
wallahi komai ya ba mutane baka ji wata ba ta faɗi cewa wani a cikin mahaifin ya ce tarimi ya ce zai uban duwan da ya taɓa shi bai taka shi.
Shugaban hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya Ayuba Burki Gufuwan ya faɗa wannan shiri cewa hukumar na gudanar da ayyukan da suka kamata a makon da ya gabata. Amma a yau zai ba da martani kan zargin da ya ɗauko wani ma'aikaci daga babban bankin Najeriya.
Zargin ne ya kawo wannan magana da ban taɓa ga ko na taɓa yin bacci a ofis ba rai. Amma lalle ba abin da ya kawo ne ni mutumin gaske kuma a gaske ina da babban ma'aikata wanda ne na azurza shi da hannuna idigiyar dini ba don ina zon aiki ba ba abin da ya kawo ba saboda haka zuwa na yazo ne aiki a gaske relate to the right the history of disability struggle in Nigeria kuma shugaban kasa ya fito tarara ya faɗa cewa ya zo ne ya yi renew hope in yan Najeriya kuma kaga mu ne jami'an da ya danta mana wannan amana na mu zamo renew hope in mutane masu bukata musamman and that is what brought me and I can assure you I am committed 110% to delivering those goals so ban da wani matsala ba zai yi a raba mutane yan adawa wanda ba su ji daɗin canji da ya kawo ni ba ko kuma wanda suna ganin ko zan hana ruwa gudu wani burin su da zufa a gaba suna ganin gani a kan bujaran mmf ba za su iya cimma su ba saboda irin local committee ana asiyayi kuma tana ɗan jarida ta ci gaba da bincike nan ba da jimawa za su fara ganin yawan da muna controlling program yin mu ɗaya bayan ɗaya an da yardan ubangiji to write the history of disability struggle in Nigeria.
Mala Ayuba an ce ka ɗauko wani tanimu daga CBN babban banki shi kaɗai ne yake abin da ya ga dama a hukumar me yasa ka ɗauko tanimu ne?
Sai ka ga idan an ba ka aiki na executive secretary ba aiki ne wanda za ka yi sai kaɗai ba aiki ne wanda yana buƙatar jami'ai wanda ana kira zuwa turanci aid ko PA ko advisor ko technical assistant ko dai duk wanda zai zo ko aka ni ba riga na ɗauka wani tanimu ba akwai tanimu ma'aikatan banki ko ni na Najeriya wanda ake kira Central Bank mun rubuta ma banki cewa ta hannun kuma banki ta amince za ta yi releasing dinki amma with different from state than one so ba tanimu da ya riga ya zo committee amma lalle tanimu Abdullahi ma'aikacin banki Central Bank of Nigeria yana da rawa da zai taka na musamman shi ma mutum ne mai bukata na musamman kuma committee member of the committee of disabled persons by the grace of God, in the month of January 2025, will join us as my supporting staff.
Shi kuwa mutumin da aka ambaci sunansa Mr. Tanimu ya ce dukkan abin da aka faɗa a kansa ko aka danganta shi da su ba gaskiya bane. Ga dai yadda ta kaya lokacin da Eli Kaya ya kira shi ta wayar talho.
Eh Malam Tanimu,
ta faɗa da jiya.
Eh aikinka,
wallahi ba damuwa. Eh kwai da mere.
Yanzu abin da nake son ji kawai ya yi lamuran ku suke faruwa don na ji kamar ku jiya ne ko ya an samu wasu da suka yi focus a wajen.
Blackmail ko president ba ana miji blackmail dan wanda zai dan wanda eh
yana
zaka dan wanda
eh tani mu abinda ake fada kusan kai ne yanzu ka da nama shi Ayuba ma yace in ba da kai ba ba ya komai
kana ba gaskiya ba dan wannan duk zai ce ne kai ba su bari maka ka dukan ce ba gaskiya ba
to ya abu ne zaka ga wa mutane su gane cewa ba kai ne uga da nama ba
a ba gaskiya ba saboda ina da aikin da nake yi ni ba wajen nake ba na zuwa ne kawai in tafi ka gane
abinda nake faɗa ai ba ma wani babban magana ba ne a Ayuba an ce kana a CBN kake aiki ai amma da ka zo wajen kusan kai ne komai in ba da kai ba ma an ce Ayuba baya iya yi wa kowa komai sai abinda ka ga dama ake
yi. Gaskiya ba da Allah ba gaskiya ba da Allah ba gaskiya ba da dan uwa. Duwanda propaganda ne ga
wasu. Ba sauraro da fatan masu riƙe da amanar al'umma za su ba da himma don sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Allah kuma ya ba mu damar gyara kurakuri don samun dubobo mai albarka. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Yalu Kaya da ke makasin ya zo gare ku, Mr. Phil Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Zara a takaice, ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa dakarun ƙasar ta Rasha sun kwace wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine, ɗaya a yankin Kharkiv a arewa maso gabas da kuma ɗaya a yankin gabashin Donetsk. Yankin Donetsk shine inda Moscow ta fi mai da hankali kan ƙoƙarin ta na kwace biranen biyu. Dakarun Rasha da ke daɗa matsawa a yankin na Donetsk suna ci gaba da tafiya kan garuruwan Pokrovsk, cibiyar hada-hadar kayayyaki kuma da alama sun kusa kaiwa Kurakov da ke kudu. Makonni biyu bayan kwace mulki a wani gagarumin farmaki, sabon shugaban Syria Ahmed al-Sharaa ya faɗa a jiya Lahadi cewa makamai a ƙasar da suka hada da dakarun Kurdawa duk za su shiga ƙarƙashin ikon gwamnati. Sharaa ya yi jawabi ne tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan bayan ganawar da ya yi da shugabannin Lebanon tun da farko, tare da shan alwashin kawo ƙarshen tsoma baki a makwabciyar ƙasar. Prime Minister Albania ya ce dakatarwar da aka yi wa TikTok da gwamnatinsa ta sanar ba wani mataki ne da aka ɗauka cikin gaggawa saboda wani al'amari guda ɗaya ba. Prime Minister Edi Rama ya ce gwamnati za ta rufe kafar TikTok na tsawon shekara guda. Yana mai zargin shahararriyar kafar ta yaɗa sakonnin bidiyo da tunzura jama'a domin tashi hankali da kuma cin zarafi musamman tsakanin yara. Faforoma Francis ya yi kiran da a tsagaita buɗe wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi a lokacin ibadarsa ta Lahadi gabanin bukukuwan Kirsimeti. Yana mai yin Allah wadai da yadda ake kai hare-haren bama-bamai kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza. Kamar yadda ya saba, Francis ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda aka yi wa Ukraine kace-kace, wadda kuma ake ci gaba da fuskantar hare-hare a garuruwa inda a wasu lokuta ake lalata makarantu da asibitoci da majami'u.
To masu sauraro da haka muka kawo ga karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaitin shirin. A madadin Murtala Faruk Sani na da yake an gabatar da shirin da wadda ta bada umarni Yona wa Maiyan Dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan. Hey, the number one thing that you can see. Say, I'm doing my thing.